وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka Masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam wallafawa Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Idan ba a manta ba wancan zaman namu mun tsaya a darasi na 36, yau da ikon Allah zan mu tashi a darasi na 37 insha Allah. Mun tsaya a yau muna 10 ga watan Jumada sanko watan 5 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yi daidai ga 4 ga watan January shekara ta 2021 a kalandar Bature. Mun tsaya a ƙarƙashin hadisi na 139 a cikin hadisai wanda suke mana bayani akan abubuwan da ya shahi idi lasiya ma idin layya. Yau zan mu tashi hadisi na 140 ko حديثي نا أي دعربين. ما ليك توا عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنهما قال سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خضب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. Wannan hadisi ne wanda yake ingantacce a cikin Sahihul Bukhari a cikin Kitabul Idain babu kalamil imami wan nasu fi khutbatil idi, babu wanda yake bayani akan magana ta limami da mutane lokacin da limami yake khutba amma dai ta idi. Can baya a cikin Kitabul Juma'a ai mun yi bayani muka ce lalle duk wanda yake bayani yayi magana lokacin da limami yake yin khutba hakika yayi na gauri, mun yi bayani akan haka. To nan shi kuma hukuncin shi da hukuncin wancan ya sha bamban. Lokacin da limami yake yin khutba idan yayi magana hakika bai yi na gauri ba, kenan halaccin yin magana kuma da maganar mutane lokacin da limami yake yin khutba. Idan muka diba juz'i na biyu shahi na 23 hadisi mai lamba ta 988 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin Kitabul Adahi babun waqtuha, babu wanda yake mana bayani akan lokacin da ya dace ayyanka. Idan muka diba juz'i na 6 shahi na 73 hadisi mai lamba ta 1960 hadisi ne wanda aka samu shi daga Jundab bin Abdullah al-Bajali sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya kasance daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ibn Hibban ya ambace shi a cikin littafin shi as-Siqat juz'i na uku shahi na 56 yake cewa sallar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yawman nahri lalle manzon Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yayi salla a ranar yanka kenan ranar layya ranar da aka yi idi na layya yace sallar bayan yayi sallar yayi yace summa khataba bayan ya gama salla sai yayi wa mutane khutba summa zabaha sannan yayi yanka wa qala sannan yace man zabaha qabla an yusalli duk wanda yayi yanka kamun yayi salla falyazbah ukhra makanaha to yayi yanka wani abin yankan shi kuma bayan wancan kenan ya maye gurbin wancan abin yankan da yayi kamun lokacin ayi salla kenan man zabaha qabla an yusalli duk wanda yayi yanka kamun yayi salla kenan sallar idi yace falyazbah ukhra makanaha to yayi yanka wata a maimakon ta kenan ya bi yayi sai yayi wani yanka kuma bayan wancan yankan da yayi saboda wannan yanka hukuncin shi da wancan yankan ba dai bane ba wancan yayi shi ne kamar yanda hadisi na baya da ya mana bayani yace wannan ai kai yanka ne irin kowane nama ne irin kowane nama amma dai wannan wanda aka zo aka yi sallah sannan aka yanka shi kuma wannan ya koma matsayin layya yake kenan wancan matsayin yanka ne irin kowane yanka da ake yi amma dai wannan shi kuma matsayin layya yake kiran duk wanda ya yanka kamun a huto ayi sallah kamun yayi sallah hakika yanka ne irin ko na yanka bai da ladan layya amma dai wanda yace wa mallam yazba duk wanda bai yanka ba fal yazba bismillahi to yayi yanka da sunan Allah kenan idan mutum idan yayi yanka bayan an yi sallah to wannan ya yanka da sunan Allah layya ce ya yanka wannan shine hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kuma wannan idan muka dauka zan muga manzon Allah ya jeranta wannan ayyukan da ake yi na farko ayi sallah sannan na biyu ayi khutba sannan na uku ayi yanka duk da kasancewa mas'ala ce wanda malumai suke da sabani a kanta idan muka dauka zan mu gani da kai imamu Shafi'i hadisin yana mana bayani yana bayyana mana lalle wani lokaci ne yayi dacewa ayyankan nan idan muka dauka lokacin yin sallah ko kuma lokacin shigar lokacin sallah kenan idan muka dauka abu biyu ne da kai lokacin shigar sallah kuma da yin sallah abubuwa ne guda biyu to wanne ne yayi dacewa kenan idan muka dauka mazhabin Imam Shafi'i ya ce akan a'a lokacin yankan lokacin shigar sallah lokacin nan idan mutum idan yayi yanka to yankan shi yayi kamar yanda mazhabin Imam Malik yace akan he limami sai yayi yanka kenan limami in ya gama sallah yayi khutba yayi yanka a lokacin nan kai ma kake da damar kai sallah amma dai mazhabi na Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad ibn Hanbal sun ce akan a'a daga an kare sallah to lokacin yanka ya shiga kenan ana gama sallah lokacin yanka ya shiga kamar yanda hadisi yanda ya nuna mana idan muka dauka shi hukuncin ita layya idan muka dauki mazhabin Abu Hanifa da Malik da Sauri sun ce akan lalle layya wajibi ce akan dukkan wanda ubangiji ya yassare mai ya samu abin yanka ya yanka saboda suka kawo hujja da fadar ubangiji fa salli li rabbika wanhar kai sallah domin ubangijinka kuma ka soke abin yankanka suka ce an yi ijma'i malumai masu tafsiri sun ce akan a'a maganar da ake yi anan shine lokacin sallah ta idi idin nan da ake bayani shine sallar da ake bayani akan shi kenan sallah ta idi kenan lokacin da kai sallah wajibi ne nan umurni ne ake badawa kai sallar idi kuma sannan ka soke abin yankanka akan shi suka kawo hujja suka ce a ita layyin lalle wajibi ce da dukkan wanda ubangiji ya yalwata ma ya samu abin yanka sai dai jamhurin malumai sun ce akan a'a sunna ce wanda take muakkada wanda tabbatatta wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawwama akan yinta kuma abin da yayi shi shine mutun yayi duk wanda Allah ba shi dama yayin to yayi kokari ya sai abin yanka ya yanka kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayani yake cewa man kana lahu si'atun wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana duk wanda yake da dama yake da yalwa ne sai abin yanka ya yanka haqiqa kuma bai yi haka yin ba yace to kar da ya kusanci masallatayyan mu hadisi ne wanda Ibn Majah ya rawaito shi kuma Imam Al-Albani ya inganta wannan hadisin a cikin Sahihun wa Da'ibus Sunani Ibn Majah sai hadisi na gaba hadisi na 141 mala yake cewa an Jabir radiyallahu anhu qala shahidtu ma'a rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-eid fa bada'a bis-salati qabla al-khutba bila azanin wala iqamatin thumma qama mutawakkian ala bilal فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مدى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقن فإنكن أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفاع الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشيرة وتكفرنا على عشيرة قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلاد من أقراطهن وخواتيمهن وانا حديث إمام البخاري ياهو ترشي أتكين لتهن في أتكين كتاب الإيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد babi wanda yake mana bayani akan wa'azi da limami yake wa mata a ranar Idi idan muka diba juz'i na biyu shahi na 21 hadisi mai lamba ta 978 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin littafin shi a cikin kitabu Salatul Eidaini littafi wanda yake mana bayani akan sallah ta Idi Idi guda biyu juz'i na 3 shahi na 19 hadisi mai lamba ta 889 hadisi ne wanda aka same shi daga Jabir bin Abdullah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa shahidtu ma'a rasulillah sallallahu alaihi wa sallama yawm al-eid na halarta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar Eid he zai mana bayanin abin da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa ko ya aikata a wannan ranar Eid yake cewa fa bada'a bis-salati qabla al-khutba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara sallah kamin yayin khutba sabanin sallar juma'a me yake yi sai yayi khutba sannan yayi sallah kenan ita kuma wannan sallah yake farawa sannan yayi khutba yace ya yake yin wannan abin nashi yake cewa bila azanin wala iqama ba tare da yayi an yi kiran sallah ba kuma ba tare da an tayar da iqama ba kenan daga ya shigo farko abin da yake yi kurum sallah yake kabbarawa ya kare kuma yayi ma mutane khutba ba tare da yayi ma mutane ba an ba tare da ya umurci Bilal ba yayi kiran sallah ko kuma ya tayar da iqama ba yace summa qama bayan haka bayan sallah da khutbar da yayi yace summa qama mutawakkian ala bayan yayi sallah yace summa qama mutawakkian ala bilalin sai yayi tsaye bayan ya gama sallar shi sai yayi tsaye yana mai dogara da Bilal yayi tsaye yana mai dogara da Bilal kenan nan idan muka dauka zan mu gani ba a meko ba a kawo munbar ki ba kasancewa ba a cikin masallaci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yayi wannan sallar ba idan kasancewa can karatun mu na baya mun yi bayani muka ce sallar idi dai lakan manzo Allah yayi ta a cikin masallaci shi ma dalilin ruwa wanda ya hada su su huta bayan gari su huta wurin yin sallar su sallaci sallar su kuma bayan su duka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tafi ya samu wani wuri wanda za a iya yin sallah mutane kowa da kowa ya zo ayi sallah a wurin kenan manzon Allah da ya gama sallah sai yayi tsaye yana mai jinginuwa yana mai dogaruwa da Bilal radiyallahu ta'ala anhu fa amara bi taqwallahi a cikin khutbar shi da zai yi wa mutane manzon Allah sai ya umurni da a ji tsoron Allah wa hassa ala ta'atihi kuma ya kudaita mutane akan biyayyar ubangiji wa wa'aza nasa kuma yayi wa mutane wa'azi wa zakkarahum kuma ya tunatar da su summa mada hatta atan nisaa sannan bayan ya gama yana gaban maza ne sai ya nema a mai hanya ya kutsa ya tafi har sai da ya zo wa mata kenan shi yake nuna mana a masallacin a wurin sallar ba maza bane ba kadai ba hatta da mata sun huta saboda manzo Allah ya yi khutba saka ni wa'azin bisa shi ba abinda manzo Allah yake faɗa ba manzo Allah ya kutsa ya nema a mai hanya ya kutsa ya je har wurin mata yace fa wa'azahunna ya musu wa'azi wa zakkarahunna kuma ya tunatar da su abinda yake jiran su a gobe kiyama fa qala sai manzo Allah yace wa matan nan ya ma'sharan nisa ya ku taron wannan matan tasaddaqana ku yi kokari ku yi sadaqa fa inna kunna sabida lalle ku aksaru hadab jahannam lalle ku kuna da yawa ku kuna da yawa da yawa daga cikin ku makamashin wutar jahannama ne haka manzo Allah ya tabbatar musu ya ma'sharan nisa ya ku taron matan wannan tasaddaqna ku yi kokari ku yi sadaka fa inna kunna lalle ku aksaru hadab jahannam da yawa daga cikin ku makamashin gidan wuta ne فقامت امرأة من سقطة النساء سي وتمتا سي تتاشي daga tsakiyar mata sitta shi shine tsakiya tsakiyar mata kenan a cikin sawun da take ita tsaka take sai ta tashi tsaye safa'ul khaddain wannan matar tana da tabo a saman kumatinta al khadd shi shine kumci kenan safa'ul khaddain tana da wa'ansu dan tabo ko kuma tsabba a saman kumatinta faqalat sai ta ce lima ya rasulullahi dan me ya sanya haka ya ma'aikin Allah kenan dan me ya sanya mun kasance mu ne mafi yawa a cikin mutan jahannama kuma mu ne mafi yawa daga cikin mu makamashin mutan jahannama ne dan me ya sanya haka ya ma'aikin Allah qala sai manzo Allah ya ce mata li annakunna tuksirna shakata saboda ku kuna yawan jaje ta kuna yawan raki duk abin da bai kai ya kawo muku ringa mummunan magana akan shi kaza 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 an yi ba ai kaza ba ba ai kaza ba yace saboda wannan zaku kasance da yawa daga cikin ku makamashin mutan jahannama ne yace wa takfurna al-ashira kuma kuna kafirce ma kuna kafirce ma zamantakewa ta yau da gobe ayi ta muku alheri ayi ta muku alheri ɗaya rana da ba a muku ba to kun fara jaje dama ne kuka taɓa mun baka taɓa mun gobe ba nan al-ashir shi shine abokin zama shine miji kenan abinda kuke yi kuna yawan jaji kuna yawan raki akan abubuwan da bai taka karaya karya ba a wurin rakin ku su ringa maganganu wanda basu dace ba maganganu wanda suke wanda aka karhanta a ringa yin su kuma haka idan an muku alheri lokaci daya a jima ana muku alheri shekara 100 lokaci daya idan aka tauye ba an yi shi ba to zuku koma ku kafurce wannan alherin da aka muku ku ringa bayani akan da ɗaya rana ma ba a taɓa muku ba ka taɓa sabakanta muku ba da alheri ba yace shi san ya wannan shi ya sanya ubangiji ya sanya daga da yawa zai sanya daga yawa daga cikin ku kuna daga cikin makamashi na wutar jahannama qala sai manzon Allah yace faj'alna yatasaddaqna sai shi Jabir bin Abdullah yake cewa faj'alna yatasaddaqna bil huliyihinna a lokacin da suka ji haka ga sababin da ya sanya za su kasance da yawa daga cikin su makamashi ne na wutar jahannama a lokacin nan shi suka fara suna ba da sadaka daga kayan kawarsu alhuli shi shine abubuwan da ake dauka a yi kawa da su sune zina wannan azuwa sarka ko kuma dan kunne wannan sai suka dauka kaya ko kuma warwaro sai suka fara sarka daga kayan kawarsu yulqina fi sawbi bilal suna jeho wannan kayan kawarta su a cikin tuha bilal min aqratihinna na daga yan kunnan su alaqrat shi shine yan kunnaye wa hawatimihinna da zoban yoyinsu kenan dukkan abin da yake cikin su na kayan kawa suka dauka suna bada shi saraka wannan shine matan sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim da a wannan lokacin ne dan me ya sanya sai a ringa cewa a'a kun ga idan ta tashi wannan matan magana tayi a cikin hankali take cewa to dan me ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu ubangiji ya tanada mana wannan abin zan mu kasance da yawa daga cikin makamashi ne na wutar jahannama ga wa'ansu ne da jahilaci da sai dai ta ringa cewa manzon Allah ai ba ya adalci ba kaza da ko mukan maganganu makamantan haka kenan wannan hadisin yana mana bayani akan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake aikatawa a ranar idin shine yana zuwa ya fara da sallah sannan yayi khutba kamar yanda Jabir ya bayyana mana abin da yaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana aikatawa kuma idan muka diba a cikin hadisin zan mu gani lalle a wannan sallar idi babu kiran sallah babu ta da ikama kurum zuwa limami zai daga ya shigo ayi sallah ayi ma mutane khutba kuma abinda idan muka diba zan mu gani mustahabbancin so ana so limami ya kasance sallar idi idan za a yi kada ya hawo munbari ya yi ta a tsaye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata kuma ana so idan limami idan yazo zai yi ma mutane khutba to yuhar murtasir tsora Allah kamar yanda Jabir ya bayyana mana yace ubai manzan Allah ya umurci sahabbai shi da tsore da jin tsoran Allah kuma shi shine idan an ji tsoran Allah shine abin da yake hada mutane kowa akan aikatawa ko kuma akan bari a aikata abinda aka umurce mu zo da shi abinda aka hane mu kowa mu nisance shi kuma bai samuwa wannan abin bai yiwa ne tabbatu face an ji tsoran Ubangiji sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kudaitar da su akan biyayya Ubangiji kuma ya musu wa'azi akan lalle da kai wani abubuwa wanda yake jiran ku a gobe shine alƙawarin da Ubangiji ya ma wa'inda suka aikata aikin kirki za su shiga gidan aljanna kuma wanda suka yi koma bayan haka zai jefa su gidan wutar jahannama kenan wannan su ne daga cikin abubuwa wanda ake so dan limamin da yazo zai yi khutba to kada ya manta wannan abin ya sa su ne a gaba imam mutane nasiha shi su tsora Allah kuma ya kudaitar da su akan biyayya Ubangiji kuma ya musu wa'azi akan abubuwan da Ubangiji ya tanada musu na alƙawari da kuma koma bayan shi kenan alƙawari na shiga gidan aljanna kuma da alƙawari na wanda ya saba Ubangiji zai zaifa shi gidan wutar jahannama kuma idan muka diba hadisin zan mu gani hadisin yana mana bayani akan kebantar mata da yi musu wa'azi yana da kyau wannan sunnan manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallama idan ya kasance limami ya khutba sautin shi bai isa wurin matan nan ya kutsa ya tarda su ya musu wa'azi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yanda muka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ga matan sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim kuma idan muka diba zan mu gani lalle hadisin yana tabbata mana mata suna huta idi ranar idi sai su sallaci idi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma idan muka dubi hadisin zan mu gani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umarni na araba mata da maza a wilin da ake yin sallar idi kenan mata suna can baya maza kuma suna nan gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da a ta kuda suke ai su ma da sun ji abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa saboda bisuji manzon Allah ya tattaka ya kukkutsa kin sahabbai aka mai hanya ya huta zuwa gare su ya karantar da su abinda ya karantar da mazajin su kuma idan muka diba hadisin lalle zan mu gani abinda manzon Allah ya hadiyo matan nan lalle maganganun wanda suke na alfasha kuma da kahurce wa ni'ima yana sanya mutum sababi ne na daga shiga gidan wutar jahannama wai ba ma ga mace ba hatta ga maza mutumin da zai tsaya yana tattauna abubuwa wanda ba su dace a tattauna su ba ya ringa raki akan abin da bai dace ba ko kuma ame amma dai ya ringa komawa baya yana zagin wanda yake me to hakika wannan sababi ne na shiga wutar jahannama haka manzo Allah ya tabbatar wa matan nan kuma da mazan su ma suna daga cikin wudu namijin da ya siffatu da wannan halin to shi ma zai ayi makamashin wutar jahannama da shi Allah kiyayenmu kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa matan nan ya musu khutba akan abin da yake da musu akan abin da ya kamata kuma su aikata menene daga cikin halayen su wanda Ubangiji ya sanya musu ke yawaita aikatawa shi shine kahurcewa ni'imar da ake musu kuma bayan haka suna yawan raki akan abubuwan da yake kai kawo na yau da gobe shi sanya manzon Allah wannan abin ya shahe su manzon Allah bai yi wa maza ba wannan magana ba sai da ya tsallaka tar da wannan matan yi musu wannan bayanin ga abin da zaka yi kuma ga maganin abin da ya kamata ku yi kuma idan muka diba hadisin zan mu gani lalle matan nan suna kokarin su yi gaugawa wurin aikata aikin alheri kamar yanda Ubangijin mu ya umurce mu sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna haka wurin aikata aikin girki ake so maza da mata ayi rigaye a gani wane ne zai rigayi wane wurin Ubangijin shi to zan mu gani wannan matan kai tsaye ana hadi musu ga abinda za su yi tasaddaqana fi sadaqa da daga abinda Ubangiji ya baku suka dauki dukkan abin hannayensu suka kawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka bada shi ga Allah ga manzon shi menene diddan su lisanta da wannan abun da Ubangiji da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fadi musu kuma idan muka diba zan mu gani lalle mata wadda take shiryayya zan mu gani batta bukatar izinin mijinta lokacin da za ta yi saraka kamar yanda wannan matan muka gani suka aikata ba su taya ba suka ce a bari mu koma mu tambaye mazajen mu ba in sun ba mu dama daga cikin wannan dukiyar mu dauka mu saraka ba kai tsaye suka dauka suka kenan shari'a ta ba da dama mace tana iya sadaka ne daga cikin dukiyarta ko kuma dukiyar mijinta daidai gwalgwado ba tare da neman izinin shi ba kenan wannan kadan daga cikin abubuwan da muke iya zakulawa kalkashin wannan hadisin kenan kashe wannan abubuwan kashe wannan dukkan wannan zunuban da zasu taru kuci shine yin sadaka kuma kan mu manta lalle sadaka tana yayi gushin ubangiji gashi nan an aikata amma dai idan mutum zai jima zai ringa sadaka to hakika sadakan nan zata ringa yayi gushin ubangiji kuma sadaka wai ba sai ba mutum ya hudo duke shi ba yayi ba idan Allah bai bashi ba duke da zai sadaka ba hadisi na baya mun karanta wanda matalauta daga cikin sahabbai suka zo fakirai daga cikin sahabbai suka zo suke ma manzon Allah jaje gashi nan masu kuɗi sun tahi da ladan dake yace musu to bari in karantar da ku kuma abinda za ku ringa yi ku samu ladan irin wanda suke yi su in sun sun yi sadaka yake ce musu su yi tasbihi su yi tahmidi su yi takbiri bayan kowace sallah haka su ma suke aikatawa kenan koda baka da halin da zaka yi sadaka kai kokari kai sadaka da wannan abin kuma hatta da wannan mulmishi da zaka ma dan uwanka musulmi ita ma sadaka ce za a rubuta maka ladan sadaka a wurin ubangijinka kenan kuma wannan sadaka ita ce take yaye gushin ubangijinmu Allahu ta'ala sai hadisi na gaba hadisi na 142 hadisi ne wanda aka samu shi daga ummu atiya malai yake cewa an ummu atiyata nusaybat al-ansariya radiyallahu ta'ala anha qalat amarna ta'ni an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an nukhrija fil 'eidain al-awatiq wa zawat al-khuduri wa amara al-khiyada an ya'tazilna musalla al-muslimina wa fi lafzin kunna nu'mara an nukhru an nakhruja yawm al-'eid hatta nukhrija al-bikra min khidriha وحتى نخرج الحيدة فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم ذلك اليوم وطهرته وأن حديثي ني وأن إمام البخاري يهتر شيء أتكين كتاب الحيد الحيد لا لتاهي وأن ديكي من بياني أكام hukumce-hukumce na mata masu haida babu shuhudul ha'idi al-idaini babu wanda yake mana bayani akan halartar mai haila masallaci wannan wurin idi kenan lokacin idi inda ake yin idi sawa'u a cikin masallaci ne ko wajen masallaci an ba su dama su huta su tahi idi idan muka diba juz'i na 1 shahi na 72 hadisi mai lamba ta 324 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisin a cikin kitabu salatul idaini litahi wanda yake mana bayani akan sallah ta idi guda biyu idin azumi da idin layya babu zikiri ibahati khurujin nisa'i fil idaini babu wanda yake mana bayani akan halaccin hutar mata idi guda biyu na sallar azumi da sallar layya juz'i na 3 shahi na 20 hadisi mai lamba ta 890 hadisi ne wanda aka samu shi daga ummu atiya radiyallahu ta'ala anha sahabiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce ake kiranta musayba bintu ka'ab al-ansariya wadda ake nazilatu al-basra tana cikin tabaka ta harko na daga masu rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tana daga cikin mata wanda aka musu shaida da fiqhu daga cikin matan sahabbai ridwanullahi ta'ala alaihim lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasa diyeshi Zainab ya umarci ummu atiya da ta huto ta yi wa diyeshi Zainab sallah ta yi mai diyeshi Zainab wanka kenan ita manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurta da huto ta madi shi Zainab wanka wanda za a kaita wankan gawa wanda za a kaita abin da ita idan muka diba cikin taqribu ta'zim na Ibn Hajar al-Asqalani shahi na 1374 yayi bayani akan ita ummu atiya nusayba al-ansariya radiyallahu ta'ala anha qalat tati amarna an umurce mu ta'ani annabiy sallallahu alaihi wa sallama tana nihin manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi an nukhrija fil 'eidain al'awatiq wa zawat al-khudur da muhutar rana idi tare da muhutar da suwa al'awatiq ita ce mace wadda ta kawo kan balaga wadda horkon balaga ita ce kenan yarinya wadda take horkon balaga an umurce mu muhuta da su rana idi yace wa zawat al-khudur da kuyangu wanda aka sha makance su wanda suke kullun cikin gida ba a barin su huta yace ci manzon Allah ya umurce mu huta mu hutar da wannan matan su ma su huta wurin da ake yin idi su huta tare da su ranar idi yace wa amara al-khuyada kuma manzon Allah kuma ya umurci mace mai haila
ita ma ta huta sai dai idan ta huta ina za ta tai an ya'tazilna musallal muslimina su nisanta da wurin sallar musulmai za su huto sallah amma dai su nisanta da wurin sallar musulmai kadda mi kadda su bata ma mutane wurin sallah kenan hukuncin ita mai haida da lokacin masallaci ne ko kuma wurin da aka dauka ne ayi sallah a huta wurin dukkan su hukunci dai ake ba su kenan Ummu Atiyya take tabbatar mana ga abinda umurnin da manzon Allah ya ba su duk macen da sabuwar balaga a huta da ita masallaci haka macen da kuyangar da aka shamakance ta wanda kullun suna wuri daya zawati al-khadr shi shine sitira wanda aka shamakance ta aka sa mata sitira wanda batta huta ita ma manzon Allah ya umurni ranar idin nan a huta da ita wurin sallah haka ita ma mai haida a huta da ita sai dai ita bata cakudinyu ba wurin da mutane za su yi sallah su danyi baya su danyi nesa da mutane idan an gama sallah kuma su shigo mutane ayi kabbara da su ayi addu'a da su da sauran abubuwan da ake yi sauraro kuma khutba wannan shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci Ummu Atiyya da su aikata ga dukkan wata mace malai yake cewa wa fi lafzin na daga wani lafazin Imam al-Bukhari yake cewa kunna nu'maru an nakhruja yawm al-eid lalle ana umurtan mu da mutara na idi hatta nukhrija al-bikra min khidriha har sai mun hudda budurwa daga wurin da aka shamakance ta yace wa hatta nukhrija al-huyada har sai go mun hudda mace wadda take da haida fayukabbirna bi takbirihim sai su ringa kabbara da kabbaran maza wa yad'una bi du'a him kuma su ringa addu'a da addu'o'in su yarjuna barakata zalikal yawma suna neman rabon wannan albarkar wannan yinin wa tuhuratihi kuma da tsarkin wannan yinin kenan wannan shi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umurci mata su Ummu Atiyya su isar wa kowace mace kuma a umurci kowace mace ta huta kenan wannan hadisi idan muka diba yana tabbatar mana ranar idi ranar huto na hutoci wajibi ne ga kowa ya bar iyallensa su huta masallaci mazanmu da matanmu kowa ya tahi ya sheda ma wannan yinin ya samu albarkar wannan yinin kuma ya samu tsarkin wannan yinin nan idan muka diba zan mu gani da kowa wata mas'ala wadda tayi ta shahara wurin malamai shine akan shi hukuncin sallar idi sallar idin nan wajibi ne ko kuma sunna ce malamai sun yi sabani akan haka idan muka dauki Imam Ahmad mafi fatawa mafi shahara a cikin mazhabin shi lalle sallar idi fardhu kifaya ne idan farilla ce wajibi ne amma dai idan wani da wani suka huta sun dauke min ni ba sai na huta ba wannan shine mazhabin fatawar Imam Ahmad bin Hanbal kuma abu wanda yake mafi shahara a cikin mazhaban shi kenan idan wani suka huta to wani ta sabka akan su ba sai kowa ba ya huto ba kuma sun kawo hujja akan wannan fadar tasu da dalilin su suka ce ai sallah ce wanda ubangiji bai sanya mata ba ko kuma ba a shar'anta mata ba kiran sallah barantana ai kama akan haka kuma ce ba ai sallah ce wanda ta wajaba akan kowa da kowa ba kuma suka kawo hujja da hadisin balaraban kauyen mutumin karkara wanda yazo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake tambayan manzo Allah menene aka wazabta man menene ya zamanto wajibi akai na an yi manzo Allah sai zan mai salloli guda biyar bai zana mai ba sallar idi ba sai ya ce to kalashin haka sai mu dauke ta sallah ce wanda take fardhu kifaya ce wajibi ne wanda idan wani ya huto yayi to hakika sauran jama'a ta sauka akan su sai dai idan muka diba mazhabin Imam Malik da Imam Shafi'i da wannan hadisi mafi shahara a cikin mazhabin su sun tayi akan lalle sunna ce tabbatatta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su ma suka kawo hujja da hadisin wannan balaraban balaraban karkara wanda yazo yake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dami aka wajabta mai sai manzo Allah yake ce mai ai an wajabta maka salloli guda biyar yake cewa mai me yake tambayan manzo Allah shin bayan wannan sallolin guda biyar da kai wa'ansu abubuwa a kaina manzo Allah ya ce mai a'a babu komai akan ka illa taqawwu sai dai salloli wanda suke na nafila sai suka sanya ta wannan kalkashin salloli ne na nafila kenan sunna ce wanda take tabbatatta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabida manzo Allah tun lokacin da aka farlanta ta manzo Allah bai taba fashin ta ba sawa'ul sallah azumi ko kuma sallar layya kidan sunna ce wanda take tabbatatta kuma ai manzo Allah ya sanya ta kalkashin at-tatawwu salloli wanda suke na nafila haka shi kuma Abu Hanifa ya tahi akan lalle sallah da shi da wata riwaya daga cikin riwaya Imam Ahmad ibn Hanbal kuma da wada mafi rinjaye ta Ibn Taymiyyah da sauransu sun tai akan a'a fardu ainin ce wajibi ne akan kowa da kowa sai ya huta sallar Eid sawa'un sallar Eid azumi ko kuma sallar Eid layya kuma sun kawo hujja da ayoyi da hadisi suka ce lokacin da Ubangiji yake cewa cikin suratul kausar fasalli li rabbika wanhar kai salla dan ubangijinka kuma ka soke abin yankanka suka ce ai dukkan mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun tai akan idan aka ce salla ana nihin salla ta idi guda biyu kenan dalilin shi ya sanya suka ce ai dalilin shi ya sanya manzon Allah bai rangwame ba yace a'a mace wanda take an sha makance ta budurwa wanda aka sha makance ta kai ta wanda a gida dan da dai hakika an sha makance ta a sha mata lahiya ko kuma mace mai haila a ce mata ya zamanta yace a'a saboda manzon Allah yayi umurni su ma a hutar da su su dai masallaci suka ce dalilin haka ya ishe mu mu ce a'a ita sallar idi wajibi ne akan kowa da kowa mace da namiji kuma fada mafi rinjaye ita ce fadar Abu Hanifa da kuma ɗaya daga cikin riwaya ta Imam Ahmad da riwaya ta Ibn Taymiyyah shine zabi na Ibn Taymiyyah kenan sallar idi wajibi ne ga kowa da kowa macen mu da matan mu wannan shine abinda malamai suka yi fada dai mafi rinjaye kalkashin fada ta malamai wallahi ta'ala a'lam daga cikin abubuwan da zamu iya dauka kalkashin wannan hadisin shine wajibcin sallar idi akan maza da mata kamar yanda hadisin nan ya mana bayani kamar sharadin shi shine kuma mata su huta kada su ringa bayyana ƙawayensu su ringa bayyana ƙawa a dauki ƙawa ayi ado ayi wani ne da makamantan haka duk da kasancewar idan muka diba zan mu gani ana huta amma dai duk da kasancewar matar da ta daga baki tai mai tayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayani ai Jabir bayani yake mana yake ce mana faqamat imra'atun min siqatin nisa'i safa'ul khaddaini ya akai Jabir ya gane wannan matar tana da tabo a kumatanta huta suka ta alike take ko kuma a bayyana take kenan zan mu dauka a huska da hannaye ba sa daga cikin wannan ba sa daga cikin al'aura she sanya wannan matan suka huta haka amma dai ba ai ba umarni ba da su ringa lallabe huskokin su ba kamar yanda manzo Allah ya gani kuma bai musu bayani ba bai musu magana ba akan haka ba kuma ga su nan bisu da nisa da su da maza kenan idan muka diba zan mu gani sharadin hutar su su mata kada su dauki kawa kada su yi ado su dauki yanda su ringa idan an gansu za a ringa shedawa a waccan fa kaza ce kenan haramun ne ta yi ado ta tahi masallaci da shi kuma haramun ne ta sanya turare ta tahi masallaci da shi saboda hani na haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi sannan kuma idan muka diba hadisin zan mu gani wajibtin nisanta su mata masallatayya wurin yin sallar saboda kada su bata masallacin kamar yanda riwaya ta farko riwayar Muslim take mana bayani an ya'tazilna wa amara al-hiyada an ya'tazilna al-muslimina musallal muslimina yace kuma aka umarci masu haida su nisanci wurin sallar musulmai kenan idan an kare suna iya dawowa ayi zikiri da su ayi warukan abubuwan da ya dace da su kenan kuma idan muka diba zan mu gani kalkashin hadisin yana mana bayani akan fadalar ranar idi saboda manzo Allah saboda an umar yukabbirna bi takbirihinna wa yad'una bi du'aihim wa yarjuna barakata zalika al-yawma wa tuhratihi ranar idi rana ce ta mai fadalan gaske saboda ana samun albarka kuma ana samun tsarki na daga wannan yinin Allahu ta'ala a'lam sai babi na gaba at-takbiru fil idain yayi bayani a ciki yayi bayani ba to daga cikin dai abubuwan da ya kamata a ringa yi ranar idi shine mutun ya ringa yin kabbara ana so ai kabbara kuma kamar yanda Ibn Taymiyyah ko mafi yawa daga cikin malamai na can da na yanzu wanda suka gabata da na yanzu wanda suka tai akan shi wannan kabbarar tana farawa ne daga alfijir in rana arfa daga an ce alfijir in rana arfa ya keto to abinda ake so mutum ya kasance bakin shi a shike yake da yin kabbara har zuwa yini uku na daga ayyamu tashrik kwana uku na ayyamu at-tashrik kenan ranar layya da washagarin layya da washagarin shi kwana uku kenan kenan in ka gama kwana hudu ana so mutum ya jika bakin shi da kabbara kamar yanda malamai suka yi bayani kuma ana so kabbaran nan a ringa yin ta lokacin bayan kowace sallah ta farilla kenan bayan sallah asuba bayan sallah azhar bayan sallah al'asr bayan sallah magriba bayan sallah isha kuma da lokacin da mutane suka huto daga gida za su ta yi masallaci wannan su ne lokuta wanda ake so mutum yayi ya yawe ta yin kabbara a wannan lokacin kenan wannan shine daga cikin ladurba wanda ake so na idi guda idi lasiya ma idin layya idan ana so daga ranar da daga lokacin ketawa alfajir na ranar arfa mutum ya fara kabbara ya ringa kabbara yana kabbara ana so kuma kabbaran nan ya ringa yin ta bayan kowace sallah sallah wanda take ta farilla kuma da lokacin da mutum ya huta daga gida zuwa ranar zuwa wurin da za a yi sallar idi kenan ana so mutum ya yi ta kabbara wannan ita ce fada ta malamai na a'immatul mazahib al-arba'a malamai guda hudu malaman mazhabubun nan guda hudu kuma siffar kabbarar da ake yi kamar yanda aka samu hadisi marfu'i daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana Allahu akbaru Allahu akbaru la ilaha illallah Allahu akbaru Allahu akbaru walillahil hamd da kasancewar da yawa daga cikin malamai wa daga cikin faqihai sun yi bayani akan ana iya sabanta su ayi kabbarar guda uku kenan mutun yayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma mutun yayi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir wannan riwaya ce ta Abdullah ibn Umar haka malamai daga cikin faqihai sun tayi akan wannan riwayo duk wanda mutun yayi daidai amma dai wanda aka samu daga bakin manzo Allah sallallahu عليه وسلم شيني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله تعالى أعلم سي بابي نقبة شيني بابو صلاة الكسوفي بابي وند زي منا بياني أكن سل كسفي ور رانا إذا أنت منا دا كوي الكسوف دا كوي الكسوف idan aka ce al-kusuf shi shine tahiyar hasken rana ko wani bangare na tahiyar hasken rana a gado shine wanda ake yin shi a cikin gini kenan zakka daga kanka ka ga rana sai ka gani duhu yawo ya shige ta ko dukkan ta ko wani bangare na daga cikin ta shine ake kira al-kusuf shine kisfewar rana shi wannan bai cika samuwa ba a cikin al'umma ana yin jimawa kamun a yi shi amma dai shi kuma al-kusuf shi shine tahiyar hasken wata a ga duhu a cikin shi wannan shi kuma abu ne wanda yana yawaita abubuwa ko kuma a samu wani dan kadan daga cikin shi watan an samu duhu ya shige shi kenan hasken ya dan dishashe ko dukan shi ko kuma wani bangare na daga cikin shi kenan shi ne ake kiran shi al-khusuf da kwai al-khusuf da kwai al-khusufi kuma wannan dukkan su idan muka dauka zakankanin al-khusuf din ko kuma al-khusuf din kisfewar rana ko kuma kisfewar wata kamar yanda ake wada dukkan su zan mu gani da kai wa'ansu sabubba wanda na aji ne sabubba ne wanda suke kawowa wannan abin ya tabbatu wai ba a ce ba a ko wani wali ya kaura ko wani wali ya mutu ko a ahi wani wali ko kuma wani abu makamanta haka a ce a samu wannan abu babu haka wannan abun abu ne wanda yake al'ada kamar yanda wata yake hutarwa yake komawa haka su ma suke wannan abu abu ne wanda ubangiji yake sanya mai sababi ya tabbatu sai dai ubangiji yana sanya mana wannan abubuwan ne kasancewar wa'aztu daga wannan mu tabbatar wannan abubuwan fa akwai wanda yake tafiyar da su kuma ubangijin nan idan ya ga dama yana iya tsaida al'amarin shi akan haka kuma idan ya ga dama yana iya sake muku wannan al'amarin in ya ga dama yana iya halaka ku in ya ga dama yana iya abin da ya ga dama da ku kamar yanda muka samu kamun mu da kai al'ummomi da yawa wanda aka halakar da su wa an san halakar da su bi rihin sarsarin atiya iska wa an san an halakar da su da kururuwa wa an san halakar da su da ruwa wa an san halakar da su da abubuwa makamantan haka kenan wannan abu ne wanda ubangiji yake sanya ma bayu abin da yake dama ayoyi ne na halittu wanda ubangijin mu shi yake kaddarawa bayun shi ko yake kaddara su a cikin al'umma ba tare da ba tsokaci ba irin munawan su jahilai suna tunanin a idan kaga haka to wani abu ne zai afku na abun bin mamaki a wannan duniya ba haka bane ba sai malam ya kawo mana hadisin Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta hadisi na 143 yake cewa an Aisha radiyallahu anha anna ash-shamsa khasabat ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'ah fajtama'u wa taqaddama fa kabbara wa salla arba'a rak'atin fi rak'atayn wa arba'a sajadatin wannan hadisin Imam al-Bukhari ya hutar da shi mu'allaqan kalkashin ta'liqi yayi akan shi bai kawo shi ba a gundaren hadisi ba hadisi ne mai lamba ta 1066 haka shi ba Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Kusufi littafi wanda yake mana bayanin akan kisfewar rana babu salatul kusuf babu wanda yake mana bayani akan sallar kisfewar rana juz'i na uku shahi na 29 hadisi mai lamba ta 961 hadisi ne wanda aka same shi ga Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa anna shamsa khasafat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lalle rana ta kisfe ta shige kenan duhu ya shiga cikin rana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama take cewa fa ba'asa munadiyan yunadi sai manzon Allah ya tura wani mai kira yana cewa as-salatu jami'ah kenan shi yake nuna wani ba kiran sallah ba ake yi ba kiran mutane ake yi ku zo ku haɗu ayi sallah kenan ya tura mai kira ya ringa kiran mutane as-salatu jami'ah lungu yana daga murya ku huto ku yi sallah yake cewa Aisha take cewa fashtama'u sai mutane suka haɗu a ina a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kotun musulmai wannan fale in da ake yanke hukunci na musulmai ko fale in daula ta musulunci aka tattara mutane wa taqaddama sai manzon Allah ya shiga gaba ya jagoranci mutane fa kabbara sai yayi kabbara wa salla arba'u rak'atin fi rak'atayn sai yayi salla raka'a guda hudu a cikin arkurku'i guda hudu a cikin raka'a biyu wa arba'u sajadatin kuma da sujada guda hudu an gane ba gane ba zan mu karanta hadisi na gaba idan mun karanta da kai hadisi na Aisha tunda hadisi duk wani hadisi da yazo kasancewar so dai aka samu kisfewar rana lokacin mun rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan riwayoyi wanda za su zo su ringa bayyana mana ya manzon Allah yayi sallar shi raka'a hudu ce yayi ko raka'a biyu ce yayi a cikin raka'a hudu yayi ruku'i biyu yayi sujada biyu a cikin raka'a daya ruku'i biyu sujada biyu a cikin raka'a daya ya tashi ya sake maimaitawa ruku'i biyu sujada biyu a cikin raka'a guda kenan nawa ruku'i hudu sujada hudu a cikin raka'a biyu wannan ita ce siffar sallah ta kisfewar wata wadda Aisha ta karantar da mu kuma ita ce dukkan goma bayan wata riwaya wadda za ta karantar da mu yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kisfewar wata yanda yayi sallar kisfewar rana hakika riwaya ce wadda bata da inganci an mida ta babu riwaya mafi inganci kamar riwaya Aisha yarda Allah su tabbata a gare ta tafsilin wannan sallar tashi zai zo mana hadisi nan gaba wanda zamu karanta kenan idan muka diba abinda zamu iya dauka karkashin wannan hadisin zamu gani da kai samuwar kisfewar wata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda Aisha ta tabbatar mana kisfewar an samu kisfewar rana ko manzon Allah ya huto yayi sallah kuma abinda ake so mustahabbancin yin sallah lokacin da aka samu kisfewar rana kenan idan lokacin da aka samu haka imami yana iya kira ya kirayi mutane ya zo ya sanya mutane gaba ya fara musu sallah amma dai ana so a samu libabu mai hogangaran fa saboda bai karam har da ba ya iya yin irin sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yayi ba kenan ana so a samu gangara haka kuma malumai kamar yanda Imam Nawawi ya naqalo ijma'i a cikin al-majmu yana bayani akan lalle sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an samu kisfewar rana a huto ayi sallah kuma zan mu gani lalle da kai shar'ancin ko mashru'iyya hada mutane a meka al'amari zuwa ga Ubangiji a kirayi ubangiji a nemi gafarar ubangiji a tuba zuwa gare shi diddan a samu yayi wa dukkan wani kumci da ake cikin shi kenan halaka ne idan mutum idan yana da matsala yana iya kiran mutane ku zo jama'a ku zo ku taya ni addu'a Allah yayi mana matsalar da muke cikin kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya aka kirayi mutane a cikin kumci da aka shiga manzon Allah ya shiga gaba yayi sallah yana sallah ya kare yayi addu'a ubangiji yayi musu wannan abin da suke cikin shi yace annahu idan muka diba kuma zan mu gani lalle ita kisfewar wannan ranar lalle ana yin sallah a cikin masallaci amma dai ba tare da ba kiran sallah ba kuma ba tare da ba iqama ba kuma zai bayyana a gare mu lalle ana yin raka'a guda hudu ana yin rukui guda hudu ana yin sujada guda hudu a cikin wannan sallah sai hadisi na gaba hadisi na 44 bayan hadisi na 100 yake cewa an abi mas'udin Utbah bin Amir al-Ansari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama inna ash-shamsa wal qamara ayatan min ayati llahi yukhawifu llahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani li mawti ahadin minan nasi wala li hayatihi fa idza ra'aytum minhuma shay'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum wannan hadisin an samu shi daga Abi Mas'ud Uqbah bin Amir hadisi ne wanda Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin shi a cikin Kitabul Kusuf babu salati fi kusufi shamsi babu wanda yake mana bayani akan sallah lokacin da aka samu kisbewar rana juz'i na biyu shahi na 34 hadisi mai lamba ta 1041 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da wannan hadisi a cikin Kitabul Kusuf babu zikrun nida'i bi salatil kusufi as-salatu jami'a babu wanda yake mana bayani akan kiran mutane lokacin da rana ta kisife ga kiran su as-salatu jami'a a ringa ce musu ku zo ku hadu ku zo ku yi sallah juz'i na 3 shahi na 35 hadisi mai lamba ta 911 hadisi ne wanda aka samu shi daga Uqbah bin Amr bin Sa'laba bin Amr bin Sa'labata bin Usair بن أسيرة الخزرجي النجاري الأنصاري yana daga cikin tabaka ta farko na daga masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ayyar shi itace ake ce mata Salmatu bintu Azib wannan Uqbah Abi Mas'ud ya halacci ana mafi yawan malamai masu tarajum suna cewa ya halacci Badar hakikanin gaskiya bai halacci Badar ba amma dai ya tahi ya zamana a wurin rijiyar Badar sai sanya ake kiran shi shi ma al-Badr amma dai ba ayyakin Badar ba shi ba farkon yakin da aka fara yi da shi shine yakin Uhud bayan shi dukkan yakikan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da shi ya mutu a shekara ta 39 a wata hada ya mutu a shekara ta 40 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karshen khilafin Muawiya bin Abi Sufyan idan muka diba a tabaqatul kubra na Ibn Sa'd juz'i na 3 shahi na 300 juz'i na 4 shahi na 359 zan samu cikakken bayanin shi Abi Mas'ud Uqbah bin Amir al-Ansari yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yake cewa inna ash-shamsa wal qamara lalli wata rana da wata ayatan min ayati llahi ayoyi ne daga ayoyin ubangiji yukhawifu llahu bihi ma ibadahu Allah yana tsoratar da su da bayin shi kenan ubangiji yana sanya ya rikida musu sukwofi yanda muka saba garin su duddan ubangiji ya tsoratar da bayin shi kenan baban zaba idan muka ga rana ta kisife ko wata ya kisife baban zaba kenan ubangiji da dakwai wani yanayi da bayu da suka shiga ubangiji yana nema yayi rafelan su Allah ku dawo ku ne ku koma cikin hayyacin ku a dalilin haka ubangiji yake sanya sababi wanda zai sanya ranar ta kisife ko kuma watan ya kisife yake cewa wa innahuma la yankasifani li mawti ahadin minan nasi wala li hayatihi ku tabbata ya ku sahabbai lalle wata ko rana ba sa kisifewa dan mutuwar ɗayan mu ko kuma dan rayuwar ɗayan mu kamar yanda lokacin da aka samu kisifewar ranar a ya dace da lokacin mutuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine ma sahabbai daga cikin wa'ansu daga cikin jahilai suke cewa ai dalilin mutuwar dan manzon Allah dalilin shine ya sanya rana ta kisife shine manzon Allah yake tabbata tabbatar musu wannan ayoyi ne daga ayoyin Ubangiji bai yiwa Ubangiji idan ya sanya sun kisife to diddin ya tsoratar da bayin shi ne su dawo daga kan lalacewar da suke yi su dawo kan gaskiya yace kenan idan kuka ga haka kada ku taba tunanin ko mutuwa wani ce ko rayuwa wani ce ta sanya ranan nan ta gushe ta kisife ko kuma wata ya kisife yake cewa fa iza ra'aytum minha shay'an idan kuka ga wani abu kas dan kadan daga cikin kisife wannan ya samu wata ko ya samu rana yake cewa fa sallu to ku huto ku yi sallah had wadu hatta yankashifa ma bikum ku roƙi ubangiji har sai ubangiji ya yaye muku abinda kuke cikin shi takanni idan ta kisife karshe ne kurba an tahi haka za a tsaya har zuwa ranar tashin kiyama abinda ake so mutun ya koma ya zuwa ga ubangijin shi yayi sallah yayi salati ya roƙi ubangiji ubangiji ya yaye me idan muka diba zan mu dauki wani wata izina guda mafi yawa zan mu samu gashi nan rana ta kisife zaka samu mutun yana nan inda yake zamna wurin shan shayin shi wallahi bai gusa ba ko cewa Allah ka gyara mana baya fadi ba kuma gashi nan abin yana kallo kuma wannan abin takanni ya kasance azaba ce idan muka riba da kai al'ummar da aka musu haka suna tunanin haka gashi nan aka hada musu hada aridun mumtiruna gashi nan suna kallo gashi nan kamar abu ne wanda zai zo ya huce hadari ne ya tattaru suke cewa a gashi nan kai hadari ne wanda zai mana ruwa bal huwa mustaajaltum bihi rihun fiha adhabun alim ai gashi nan abu ne wanda sun saba ganin shi hadari yana haduwa idan ya hadu kuma ruwa ake yi sai suke cewa kai wannan ruwa hadari ne zai mana ruwa amma dai ubangiji yace a gaugawa suke yi balhuwa rihun fiha azabun alim iska ce a cikin hadarin wanda kurin ubangiji ya sanya musu azaba ce shi sanya idan muka ga wannan abin ubabu ne wanda ubangiji zai yake tsorata bayi idan muka gani to bai kamata ba mu sabke kurin mu mai da komi ba komi ba kamata yayi mu sanya tsoro a cikin zukatan mu ka aje karshen ne ka aje ubangiji ya busa kayan shi ka aje ubangiji ya azabta mu da wannan abin kenan abin da yake mu dawo mu kufa mu dawo cikin masallaci mu roƙi ubangiji ubangijin mu ya yaye mana wannan al'amarin kasancewar hadisin namu yana da tsaho na siffar sallar ita sallar kisbewar rana ko wata kenan zan mu dakata anan in Allah kai mu sati na gaba sai mu dora akan shi mu ga siffar yanda Aisha ta bayyana mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallar shi abinda muka wada daidai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mu iyayenmu da kakanninmu bukatun mu na alheri Allah ya biya mana su Allah sanya zaman nan da muka yi ya kasance zamani a cikin aljannatul firdaus اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك